إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال غودي والله تعالى وندي ساكي سادة مع يوم بيار غوتن رمضان shida ga watan Ramadan shida ga watan Ramadan hijira 1446 wanda daidai da shida ga watan March miladiya 2025 a wannan masallaci mai albarka da muke taruwa a cikin dareren wannan wata mai alfarma na Ramadan don tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar kullum muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya gafartawa mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ubangiji Allah ya sa su huta sannan waɗanda suke da rai cikin su ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da ransu da lafiya cikin su kuma Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya ya sa su cika da imani mu ma muna roƙon Allah ubangiji ya sanya albarka a rayuwarmu kuma ya raba mu da duniyar nan lafiya akwai waɗanda suke da buƙatu da yawa Allah ta'ala ya san su Allah muna roƙonka ka biya wa kowa buƙatar su ta alheri ko waɗanda suke ta suna addu'a a yi wa 'ya'yansu addu'a to Allah ubangiji ya biya wa kowa buƙatar su ta alheri Allah ta'ala ya san da inda muke kuma ya san buƙatar kowa da haka muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatar sa alkhairi Allah ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairi ya raba mu da dukkan sharri sannan muna ƙara jaddada ta'ziyar mu ga malam Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama muna karatu cikin suratul zukhruf kuma yau za mu tashi aya ta 50 da bakwai kenan insha Allah 56
mana da tiram
eh to da shida ne ko da bakwai falan mabirbo kan karo da shida ne da bakwai yau
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
نعم الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا kuma lokacin da aka buga misali da annabi Isa dan Maryam idza qaumuka minhu yasiddu sai ga mutananka suna ta annashuwa, suna murna, suna shewa, suna farin ciki. Wa qalu suka rika cewa alihatu a alihatuna khairun amhu, allolinmu da muke bautatawa su suka fi alkhairi ko shi annabi Isa din kenan alaihi salatu wassalam. Ma darabu laka illa jadala, irin wannan misalin ba wai suna buga maka shi bane dan wani abu sai dan kawai jayayya. Innahum bal hum qaumun khasimun, lallai tabbas su mutane ne masu san jayayya, wato mutane ne masu san a zauna a yi ta jayayya. To bayan Allah ta'ala ya bamu labari ko kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna da kuma ƴan majalisarsa su ne mala, sai kuma kawai ya fara mana magana akan annabi Isa alaihi salatu wassalam. To wannan ayar har zuwa inda malam ya karanta, idan muna so mu fahimce shi da kyau, to akwai buƙatar sai mun kalli dalilin saukar aya. Wato dalilin saukar wannan ayar shi ne zai ƙara fahimtar da mu ita kanta aya ɗin. Ayan nan tana da dalilai na sauka kamar guda biyu, su ne suka fi shahara. Mai Al-Kashaf da Mashkari da Makshari a cikin tafsiri Al-Kashaf ya faɗi dalilai sun kai guda huɗu da suka zama dalilin saukar wannan ayoyin da malam ya karanta. To amma idan ka bi su kuma ka bincika cikin abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa, za ka ga dalilan suna komawa guda biyu a madadin huɗu. Dalili na farko, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda Ibn Ishaq mai littafin tarihi Ibn Ishaq da kuma Ibn Ashur a cikin tafsiri, har da Ibn Kathir ma duk sun ɗan yi ishara zuwa ga abin da za mu tattauna ɗin yanzu, da Ibn Al-Qayyim a cikin Bada'iu Tafsir sun zo da kissa cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune a farfajiyar Ka'aba, wato a tare da shi kuma akwai manya-manyan Qurayshawa, mushrikan Qurayshawa suna tare ana zaune. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya samu dama ta yi wa'azi to yana yi, don haka sai ma'aikiya alaihi salatu wassalam ya fara yi musu wa'azi, yana musu wa'azi cikin wa'azin da yake musu har ya karanta musu wata aya da take cikin suratul anbiya'i, innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su Allah ta'ala ya ce da ku da abin da kuke bautatawa kuma bayan Allah subhanahu ta'ala, hasabu jahannam, dukan kuma makamashin wuta ne, antum laha waridun, ku duka din za ku je, wato za ku shiga cikinta, da ku da abin da kuke bautatawa gaba ɗayanku za ku shiga wutar jahannam. To wannan maganar ba ta yi wa Qurayshawa daɗi ba, sun ji ba daɗi kuma sun zauna sun yi jugun-jugun, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa da su da abin da suke bautatawa na gumaka gaba ɗayansu za su zama makamashin wuta, kenan da su da abin da suke bautatawa duka wuta Allah ta'ala zai sa su. To suna nan a zaune, sai ga wani da ake ce da shi Abdullahi ibn Zaba'ari ko Abdullahi ibn Zibara, kowanne ɗaya cikin biyu da na faɗa ɗin nan malamai suna faɗa, ko dai Az-Zibari ko Az-Zibara, kowanne suna faɗa, ko dai ana rubuta shi da alifin maksur ko kuma a rubuta shi da ya'a, kowanne suna rubuta ana faɗa. To sai ga shi ya shigo. Da ya zo sai mushrikan Qurayshawa suke gaya masa labarin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Shi kuma da mawaƙi ne, da haka mutum ne wanda ya san fasaha ta magana, sannan mawaƙi ne. Sai ya ce da su, to shi kuwa in dai haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, to yana so zai yi husuma da annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma sai ya yi galaba akan annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma da hujja ba wai da kama-kama. To shi ne sai ya ce, to in dai da mu su kenan
da abinda suke bautatawa na gumaka duka za a sa su a wuta sai yace to ai kristoci suna bautatawa annabi Isa sannan yahudawa suna bautar annabi Uzair sannan cikin larabawa akwai wadanda suke bautatawa malaiku ma sai yake cewa to in dai haka ne kaga kenan da waɗanda da annabi Isa da waɗanda suke bautata masa da Uzairu da waɗanda suke bautata masa da mala'iku da waɗanda suke bautar mala'iku da su da suke bautar gumaka duka kenan za a sa su a cikin wuta inda wannan ayar ta nuna cewa antum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum lahu waridu sai suke ganin cewa to ai wannan kenan ba matsala bane inda indai da annabi Isa da Uzair da mala'iku da duk waɗanda suke bautar su duka za a tura su a cikin wuta suna ga wannan ai ba matsala bane to wannan maganar da shi Abdullah ibn Zaba'ri ya faɗa wato ta falantawa mushrikan Qurayshawa rai sun ji dadin ta matukar gaske shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan maganar cewa walamma dhuriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun lokacin da aka buga misali da mu da Isa dan Maryama alayhi salatu wassalam idza qaumuka minhu yasuddun sai gashi mutananka saboda wannan misalin da aka buga yasudduna wato suna farin ciki suna annashawa suna murna saboda da kamar an toshe bakin su yanzu gashi wani yazo wanda ya ba su bakin magana yanzu kamar suna ganin hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya daure kansa da kansa tunda yace Allah ta'ala ya soka masa da wannan aya to wannan ya faranta musu rai to kun ga wannan shine dalili na farko to bari mu kalli wannan dalilin na farko kafin mu kalli na biyu a can karshen ayar malamai sun tattauna akan karshen ayar yasuddun akwai wanda suke karanta shi da yasuddun a madadin yasuddun wato sadun din sai su yi mata zamma a madadin su yi mata kasra wasu daga cikin marawaita na kira'o'in nan kamar Nafi'u da Ibn Amir da Kisa'i su ne suke karanta shi da zamma yasuddun amma Ibn Kasir da Abu Amir da Asim da Hamza su suna karanta shi da kasra kamar yadda yake gaban mu yasidduna to kun san mun sha tattauna cewa in dai kaga wasali ya canja tana iya yiwa ma'ana ma ta canja da haka malamai sun tattauna cewa shin akwai bambanci idan an karanta shi da damma ko an karanta shi da kasra wasu suna ganin cewa babu bambanci duk ɗaya ne kamar ya'rishuna ne da ya'rushuna duk ɗaya ne dukan su ma'ana ɗaya ne mun fahimta kamar ya'kufuna da ya'kifuna duka abu ɗaya ne dukan su ma'anarsa ɗaya ne shine tsayawa don yin bauta ga Allah subhanahu wataala ko kuma dai wani abin da ake bautatawa to amma wasu suna ganin cewa idan an karanta shi da dhamma to yana nufin as-saddu aw as-sadad kamar minhu yasuddun saboda yanzu sun samu wanda ya zo ya musu bayani ya nuna cewa in dai abin da suke bautatawa da su da suke bautar za su zama makamashin wuta to yanzu wani ya zo ya ƙara buɗaɗa musu cewa to ai ana bautawa annabi Isa ana bautatawa mala'iku ana bautatawa Uzairu kenan a bisa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ma duka za a sa su a wuta to kaga kenan sai suke amfani da wannan din yasuddun don su hana kowa ma shiga addini cewa ai ba kowa ma sai ya shiga addini tunda duk abin da muka bauta ma akwai wasu waɗanda duk za a sa su a cikin wuta mun fahimta shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qalu suka rika cewa a alihatuna khairun am huwa shin allolinmu da muke bautatawa su ne mafiya alkhairi am huwa ko kuma shi annabi Isa alaihi salatu wassalam in an ce su za su shiga wuta da su da waɗanda ake bautatawa to kuma ayar ta nuna cewa duk wanda ake bautatawa duk wata za a san shi kaga kenan yanzu babu alkhairi kenan wato da su da allolinsu da annabi Isa da waɗanda suke bauta annabi Isa duka kenan duka wato wuta za su shiga kenan Allah ta'ala ya ce ma zarabu laka illa jadalan babu abin da yasa suke buga maka irin wannan misalin illa jadal sai don jahayya balhum qaumun khasimun daman su mutane ne waɗanda sun kware wajen jahayya wato mutane ne masu son husuma kuma suna matukar son su yi husuma. To wannan in an karanta shi da zamma kenan ya suddu, amma in an karanta shi da kasra to ma'anarsa zai zama yadhaku, wato sun ji da an faɗi wata magana. Annabi ya karanta musu aya cewa antum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridu. Yanzu sun daina magana, sun yi shiru, sun rasa yanda za su kansu, don yanzu magana ba ma ta su ake ba, har abin da suke bauta tawa din Allah ta'ala zai sa su a cikin wutar jahannam. To sai ga wani kuma ya zo ya yi amfani da wata shubha, ya nuna cewa ashe har waɗannan bayan Allah ɗin ma Annabi Isa da Uzair da mala'ika duka su ma kenan a wutar za a sa su saboda abin da wannan ayar take hukuntawa. To wannan ya ba su murna, ya sa sun yi murna, sun yi farin ciki, sun yi shewa. Wannan ɗabi'a ce ta mutanen da ba sa son gaskiya. Duk lokacin da mutumin kirki ya samu matsala, to a lokacin suke murna suna farin ciki. Mun fahimci wannan? Duk lokacin da aka ce kai mai ƙoƙari ne wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala, to fa kana samun ɗayar wata zaniya ƙwaya ɗaya, to sai duka duniya kowa sai ya ji. Yawa za a yi tai a zauna a nan gurin a ce, ai kaza, ai kaza kaza, ai zala ne, ai haka suke yi. Shi yanzu ɗaya zala ba shi da ikon da zai laifi. Kawai abinda ake ɗaukar na zala kawai mala'ika. Saboda haka yana yin wani ɗan kuskure, to shi kenan kuma an samu abin riƙewa. Ai zala ne, ai haka suke, ai kaza kaza, ai kaza. Amma an manta duk wani alheri da ya yi zala, sai a yi shiru ba za a faɗa ba. Mun gane? To a ɗaiɗaikun mu ma, lokacin da kake mutumin kirki kana ta ƙoƙarin bin Allah subhanahu wa ta'ala, to fa kana samun wata zamiya. To mutane wannan zamiyar kaɗai za su yi ta kallo, babu ruwansu da duk wata sallarka da kake yi da duk wani wa'azi da duk abin da za ka yi, wannan kuskuren ƙwaya ɗaya shi za su kafe a kai. Kowa su yi ta murna, suna shewa, suna farin ciki an samo matsalarka. Mun gane wannan? Da haka kenan yana da kyau mu san ba fahimci mutane da muke rayuwa da su. Kada ka ɗauka cewa ba za ka yi kuskure ba, abin da ba a so shi ne ka yi kuskuren bisa ganganci. Ko kuma ka san cewa abin kuskure ne kuma ka doge ka yi ta israri akan kuskuren. Amma duk yadda ka kai da taka tsantsan, to dole wani lokaci sai ka yi abin da ba daidai ba, sai ka yi kuskure, sai ka faɗa akan abin da Allah ta'ala baya so, ko kuma sai ka faɗi maganar da wani zai fahimce ka ma ba daidai ba. Magana ce ma ta baki, amma wani sai ya fahimce ka ba daidai ba. Kaga a nan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai aya ya karanta musu, amma duk da haka sai gashi kuma sun mayar da ayar tana nema ta zama wato hujja akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala yace lamma duriba ibnu maryama masalan, lokacin da aka biga misali da Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam. In kuka lura za ku ga duriba wani irin maf'uli ne wanda yake maf'uli lil majhul. Mun gane ko kuka ce mabni lil majhul, ko kuma ka ce al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'ilu, haka zai fi, haka muka tattauna ko wato wani aiki ne aka yi amma ba a gaya maka wanda ya aikin ba, an yi hazafin wanda ya aikata aikin. Aka ce wa lamma duriba ibnu maryama masalan, lokacin da aka buga misali da Annabi Isa dan Maryam. Kaga ai an buga misalin amma ba a gaya maka wanda ya buga misalin ba. To irin wannan shine ake cewa lam yusamma fa'ilu, an gaya maka aiki amma ba a gaya maka wanda ya aikata aikin ba. Ko dai dan ka san shi, ko kuma dan kana tsoransa ba za ka iya faɗa sunansa ba. Mun gane ko? A'a, ko kuma dai dan a bawa kwakwalwarka dama ta yi ta tunanin wane ne kafin a zo a maka bayanin ko wane da shi din. To wanda ya buga misalin nan kun ga mun ambace shi shine Abdullahi ibn Zaba'ari ko Abdullahi ibn Zaba'ara. Shi mawaki ne kuma ya buga wannan misalin ne tun ana maka, wato tun kafin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hijira. Shi kuma Abdullahi ibn Zaba'ara tun kafin ya musulunta, don daga baya ya zo ya musulunta. Idan ka duba Asadul Gaba zaka samu tarjamarsa Abdullahi ibn Zaba'ara. In ka je karkashin harafin ainu zaka samu tarjamarsa sosai da sosiyar alamun nubala da sauransu, duk an tattauna akan sirarsa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka, a shekarar da aka yi fatu Makka, ya gudu ya bar Makka da shi da wani da ake ce da shi Hubayra ibn Abi Wahab al-Makhzumi, sun gudu sun bar Makka, basu bari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ritsa su a Makka, sai suka gudu. Shi Hubayra ibn Abi Wahab al-Makhzumi shine mijin Ummu Hani, yar gidan Abu Talib radiyallahu ta'ala anha. To sun gudu, duk inda suka je suka yi sansani, sai su ji tsoro yana kama su, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabde kama su. Ba samu kwanciyar hankali ba sai da suka shiga a Najran cikin kristocin Najran, bayan da suka samu nutsuwa suka yi zaman su a nan gurin. To bayan an gama fatu Makka, an gama, Hassan ibn Thabit ya bibbi duk waɗanda suka gudu cikin mushrikan Qurayshawa, saboda tsoro, ya musu waka, ya yi musu zambo a cikin waka, kuma wakar ta kai ga shi wannan Abdullahi ibn Zubara, wanda ya ji kuma ya tabbatar da cewa tsoro ne ya sa shi ya gudu. Don haka tun daga nan sai ya ji to abin da ya fi dacewa gwara kawai ya zo ya musulunta, tunda ba zai iya yiwa ya yi ta zama a maboya ba, ba zai yiwa. Za ka yi ta horon ma'aiki alayhi salatu wassalamu kuma ya musulunta. Mun gane? Don haka wannan abin an yi shi tun kafin ya musulunta, amma daga baya kuma ya musulunta radiyallahu ta'ala anhu. To walamma duriba ibn Maryama masalan, kun ga lokacin da aka buga wato misali da Annabi Isa dan Maryama, idza qaumuka minhu yasiddun, sai ga mutanenka suna ta'annashuwa, suna shewa, suna farin ciki. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu, Allah ta'ala ya saukar da wata aya tana nan cikin suratul anbiya din wanda za ta kore wannan shubha. Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadu, lalle waɗanda alhusna, wato waɗanda aka yi musu alƙawarin aljanna, alƙawarin za su shiga aljanna ya riga ya gabata a kansu, to waɗannan anha mubadu, sukan waɗannan sun nisanci wutar jahannama, so ba za su shiga wutar jahannama ba. La yasma'una hasisaha, ko harguwar wutar jahannama ba za su ji ba. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, kuma su din nan za su zama cikin za su dawwama a cikin abin da ransu yake so, dukkanin abin da ransu yake sha'awa cikin aljanna haka za su dawwama. Kuma Allah ta'ala ya ce la yahzunuhumul fadhul akbar, wato firgici mafi girma ma su wannan ba zai tada musu hankali ba. To kaga cikin waɗanda sabaqat lahum minnal husna akwai Annabi Isa alayhi salatu wassalam, mun gane ko? Sannan akwai mala'iku na Allah subhanahu wataala, don Allah ubangiji ya yabe su, la yasbiqunahu bil qawl wa hum min khashyatihi mushfiqun, ba sa azarbabi, ba sa yin abin da Allah ta'ala bai sa su ba. Sannan su mala'iku kullun a cikin tsoron Allah subhanahu wataala, duk abin da Allah ubangiji ya ce da su su yi, shi kadai suke yi. Shi yasa duk inda aka kai su su yi aiki, za su je su yi aikin su. Da haka Allah ta'ala ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, ya ce bal ibadun mukramun, mun fahimta? Allah ta'ala ya ce bayi ne masu karamci, ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawl wa hum min khashyati rabbi min khashyatihi mushfiqun. To wannan ya nuna cewa kun ga da mala'iku da Annabi Isa alayhi salatu wassalam sabaqat lahum min al-husna, suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya yi musu alƙawarin shiga aljanna. To haka nan Uzairu ma, waɗanda Yahudawa suke bautatawa, ai kun ga Uzairu Allah ubangiji ya bamu labarinsa a cikin suratul baqara, ko iz marra ala qaryatin wa hiya kawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa matahu Allahu 100 aamin thumma ba'athahu قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعضه. النبي عزير انا وسنا cewa annabin, mun gane? Amma dai babu wani dalili da yake nuna cewa annabi, mun fahimci wannan? Amma dai suna cewa shine mutumin da wato dan sa yafi shi shekaru, mun gane dan dai watakila kan mu shiga wani abin daban amma dai suna fada cewa shine wanda dan sa ya fishi shekaru a gurguje Uzair ya taho da jakin sa sai biyo ta wata alƙarya sai tarar da gurin ya zama kufai sai ya yake tunani mutum ne mahaddacin taura ko zabura wato ma mahaddaci ne na taura ya haddace taura sosai yana kotun ɗinta da ka to da yazo sai yake cewa anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha ko yanzu wannan duk sun mutu gashi duk sun mutu ya gidaddajin ba da sun ruguje yaushe Allah ta'ala zai dawo da su ba wai din bai yadda bane ba sai dai yayi haka ne saboda mamaki na yadda Allah ta'ala zai dawo da su to shikenan fa abata hullahu mi'ata amin thumma ba'sa sai Allah ta'ala ya kashe shi mi'ata amin shekara 100 a lokacin da aka kashe shi yana dan shekara 40 mun gane ya mutu kuma yana da da shekara 20 mun gane to sai ya mutu shekara 100 lokacin da aka tashe shi kamar rana ta kusa faduwa aka kashe shi kuma da aka tashe shi sai aka tashe shi daidai lokacin da aka kashe shi ke yasa ba da Allah ta'ala ya tambaye shi yace da shi kam labis kana labis tu yawman aw ba'da yawm yace kwana ɗaya dai ko kuma ma ban ma kai kwana ɗaya sai Allah ta'ala yace da shi bal labis ta mi'ata amin shekara ka 100 anan gurin amma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna abincinsa da abin shan sa gashi nan bai lalace ba yana nan yadda yake bai ribe ba bai yi tsami ba kamar yau aka zuba shi sannan wanzur ila himarika wal naj'alaka ayatan linnas sannan ka kalli jakinka za mu sanya shi zama maka aya ga mutane so yana kallo jakinsa daga babu ya zama digaggi har ya dawo har ya zama ya dawo jaki tsab yadda yake yadda ya san shi to falamma tabayyana lahu qala a'lamu inna allaha ala kulli shay'in qadir yanzu da ya gamsu sai yace eh tabbas Allah ta'ala kuma mai iko ne akan komai to yanzu da aka tashe shi kaga ya shekara 100 akwai kuma da aka tashe shi an tashe shi dan shekarar sa 40 mun gane ko yawa dan sa kuma can da yake da shekara 20 ya ga yana da shekara 120 mun henta to da aka da ya koma gida da kira ka samu dai wanda ya gane shi mun gane tunda shi a saurayin sa yake kuma gashi muhaddacin at-taura don haka duk ƴaƴan nasa da jikoki duk sun tsufa amma shi kuma yana nan dan saurayin sa kuma dole a zo a gaishe shi tunda shi ne yafi kowa a garin fahimta ko to shi ya kaga sabaqat minnal husna wanda Allah ta'ala ya masa irin wannan za ka ga shi ma sabaqat minnal husna Allah ta'ala kamar ya masa wata ya masa wani tagomashi na cewa lalle mutumin kirki to irin waɗannan ula'ika anha mubadu dangane da wuta waɗannan ko kusa da wuta ma ba za su ci ba la yasma'una hasisaha ba za su ji harguwar wuta ba ma wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun kuma za su zama a cikin aljanna suna san abin da suke suna wato suna cikin abin da dillin su yake so dan dan aljanna duk abin da yake so Allah ta'ala zai ba shi ko menene kake sha'awa a cikin ranka Allah ta'ala zai baka kuma furgici mafi girma da za a yi ma su ba zai shafe su ba to kaga wannan sai zaman an kwantarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali sannan su kuma mushrikan Quraishawa hatta da shi Abdullah ibn Zaba'ra an fitar da su daga cikin wannan wato shubha mun fahimci wannan to Allah ta'ala yace ma zarabuhu laka illa jadalan anan akwai abu guda biyu da ya kamata a fahimta ma zarabuhu laka illa jadalan waye ya buga misalin ai kun ga mutum ɗaya ne amma kuma Allah ta'ala yace ma zarabuhu laka illa jadalan yace su duka suka buga misalin ɗaya daga cikin dalilai guda biyu ko dai ka ce su dama larabawa idan mutum ɗan wata ƙabila ya yi laifi to ana danganta laifin ga dukkanin ƙabila wannan haka larabawa su mun gane idan ɗan ƙabilar ku ya yi laifi to ku duka dai kuka yi laifi haka za a zarge ku da wannan laifin idan ɗan ƙabilar ku ya yi abin kunya to duka ƙabilar ce ta yi abin kunya shi yasa idan ɗan wata ƙabila yayi kisan kai da za a biya diya duka kabilan ne za su tattaru su biya wannan diya kuma idan laifin sa yayi yawa to kabilar suna tattaruwa su ce sun kore shi da kabilar mun fahimci wannan to mu yanzu da babu ma kabila kabila sai daga ce dangi dangi ko kaga dai duk wanda yayi wa wani abu a dangin su shi ya janyo wa dangin su amma dai a mafi yawan lokuta za ka ga idan mutum yayi laifi dole ɗan uwansa ba sa guduwa su mashi dole haka za su tsaye da shi da daɗi ba daɗi har in dai sai dai abin ya yi yawa sai kawai sun sallama shi babu ruwansu da shi idan duk abin da ya yi a je a mas babu kar a kira kowa to kaga idan mutum ya lalacewar da har danginsa suka ce duk abin da ya yi a je a yanke masa duk hukuncin da ya kamata babu ruwansu ai kaga lalacewa ta kai lalacewa yanzu kun ga dole mu yadda kuma mu gamsu cewa kai din nan da yadda kake kana representing wato danginka ne kana representing gidanku ne da al'ummarka da danginku da haka in kai wani abu na zubar da mutunci to ka zubar muku da mutunci ga baki ɗaya ne in kuma kai wani abu na a zo a gani na alfahari to za ka sa su su yi ta mai su yi ta tunƙaho cewa ai ɗansu ne ko ƙaninsu ne ko yayansu ne ko wani ɗan uwansu ne za ka yana da kyau mu kula da wannan larabawa suna kula da wannan shi ya sa duk da cewa shi kadai ne ya kawo shubhar amma sai Allah ta'ala ya nasabta aikin zuwa gare su gabaki daya yace ma zarabuhu laka illa jadalan wannan shine abu na farko abu na biyu kuma saboda ai da ya kawo hujjar ya bujiro da shubhar Allah ta'ala ya gaya mana cewa sun yi dariya sun yi shewa sun yi murna su ma sun ji dadi da abin da aka yi mun gane to idan aka yi wani laifi koya mutum ya yi musharaka a cikin laifin nan to za a ba shi hukunci ne shi ma ya aikata wannan laifin mun gane wannan don haka idan wani ya sa wasu suka je suka kashe wani amma akwai wanda ya nemo musu gidan akwai wanda ya nemo musu lambar wayar akwai wanda ya nemo musu inda yake zama akwai wanda yake kaza duk inda an yi kisan to dukansu ne za su kashe shi kuma su duka in an kama su dole za a kashe su a shari'ar musulunci mun fahimci wannan shi yasa za mu ga mutanen Annabi Salih wanda ya kashe taguwan nan ai shi kadai ne amma Allah ta'ala da ya tashi ai cai su duka ne suka kashe fa kazzabuhu fa aqaruha haka Allah ta'ala yake fa kazzabuhu suka karyata shi fa aqaruha suka kashe taguwan amma mutum ɗaya ne ya aikin kisa mun gane wannan so in aka hada baki da kai aka yi laifi to duk inda za a je a zo fa kana cikin masu laifi da kada ka yadda hada baki da kai a laifi amma duk lokacin da aka ce za a yi wani abun alkhairi to kai kokari ka bada koda shawara ce mun gane Malam Nura yana yawan cewa koda shawara za ka iya shiga aljanna mun gane ka bada shawara in an zo ana wani abu na alheri kar ka ce ai kai ba a saka ba ka shiga inda cikin abun alheri ko shawara ce ka bayar ko dan teba ko ne ko ya yake kai baka san menene Allah ta'ala zai karba ba kuma baka sani ba Allah ta'ala yana iya baka lada domin inda ka saka hannu an yi barna ne har da kai za a bada wannan mun fahimci wannan shi yasa idan wani yayi barna sai ka taba like to har da kai a ciki wallahi lazim amma yana tawa azibar ruwanka da shi kana ta wucewa zaka gaya musu har da kai a ciki tunda yanzu kana goyon bayan abin kana nuna masa ya ci gaba da abin da yake ka jinjina masa ke dole yana daga cikin kuskuren da duk ya kamata duk mu fahimta in ka ga wani yana laifi ko karka nuna masa goyon bayan da karfin gwiwar da zai ci gaba da shi ka yi masa abin da ba zai daina haka ya gama haka ya kamata shine abin da har yanzu muka kasa fahimta a aikace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi din nan shine a ga abin bai burge ka ba in an yi ne dan a burge ka to ka bata rai ka sha kudu ka kawar da kanka ma wani gefe kaga zai gane cewa kai a wannan to bari a canja wani shikenan ta fito tsirala ko ya kawar da kansa in ta suko hijabi ku ba ta ce mata a kai wanda kaga yanzu ana encouraging din ta ta yi mini mun gane wannan biyar daga cikin abin da dadi ya kamata a mu fahimta a karkashin wannan lafazin ma zarabuhu laka illa jadala to sannan a wannan shine sababin saukar wannan ayar na farko kuma ina ga kamar mun fahimci wannan ko to sababin saukar ta na biyu shine Allah ta'ala ya saukar wa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ayar da take cikin suratu Ali Imran Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masala Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wato lallai kwatankwacin Annabi Isa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar kwatankwacin Annabi Adam ne alayhi salatu wassalam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da tabo Allah ta'ala ya halicci Annabi Adam alayhi salatu wassalam sannan yace da shi kun fayakun to a kamanceceniyar Annabi Adam alayhi salatu wassalam bai da uwa bai da uba mun fahimci wannan shi kuma Annabi Isa alayhi salatu wassalam yana da uwa amma bai da uba mun fahimci wannan to dukan su gabaki daidai karshen ta Allah ta'ala ne yace kun fayakun shi Annabi Adam alayhi salatu wassalam kai tsaye da tabo da yunku aka halice shi amma daga baya aka hura masa rai to shi kuma Annabi Isa alayhi salatu wassalam kun fayakun aka ce da shi shine kana Isa bikun walaysa Isa huwa kun walakin bikun kana shi Annabi Isa ya faru ne da kun amma shi Annabi Isa ba wai kaulatar bane da nunguda suka hadu suka yi Annabi Isa a kawai umarni aka bayar kawai sai ya faru mun fahimci wannan to lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wannan aya shikenan sai mushrikai suka rika cewa ma turidu bi zikri Isa illa an na'budaka kama abadan nasara Isa sai suka rika cewa ai dalilin da yasa ka faɗi wannan maganar so kake kai ma ake bautata ma kamar yadda kristoci suke bautatawa Annabi Isa alaihi salatu wassalam kun ji ba mun gane to falamma duriba bin maryama masalan lokacin da muka aka buga misali da Annabi Isa dan Maryam mun fahimta yanzu anan kenan waye ya buga misalin Allah subhanahu wataala dan ya ce inna masala Isa inda Allah ka masala Adam kalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to lokacin da aka buga misali da Annabi Isa alaihi salatu wassalam cewa da shi da Annabi Adam alaihi salatu wassalam dukan su abu ɗaya ne a gurin Allah ta'ala ba ƴaƴan Allah bane Allah ne ta'ala ya halicce su kuma yace su kasance sannan su kasance kun fahimci ne da kyau to yanzu misalin shine da Allah ta'ala yace inna masala Isa inda Allah ka masala Adam to sai Qurayshawa suka rika cewa ai babu abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar irin wannan ayar shi ma so yake a rika bautata masa kamar yadda yake bautatawa Annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam kaga fa'idahum yasuddun fa'idha qaumuka minhu yasuddun kaga nan sai ka dauke shi da waccan zamma din da muka ce afsadat mun fahimta domin yanzu sun burkita wato risalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun masa wani wata fahimta wanda kwata-kwata ba haka take mun gane wai sun dauka cewa shi ma so yake yi idan ya mutu in ya bar duniya a rika bautata masa kamar yadda ake bautatawa Annabi Isa alaihi salatu wassalam to kaga wannan kwata-kwata ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ba domin ya sha faɗa musu cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah qul kace da su ya ahlal kitab ya ku ma'abuta littafi sune nasara ke da kristoci ta'alu ila kalimatin da yahudawa ta'alu ila kalimatin ku taho zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wanda zata daidaita tsakaninmu da ku wannan kalmar ita ce Allah na'budu illa Allah kada mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kuma ba za mu hada shi tarayya da wani abu ba wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma sashen mu ba zai riki sashe ba a matsayin abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala wannan ayar duk da cewa aya ce yar Madina mun gane don tana cikin Ali Imran a Madina aka saukar da ita wannan suratul zukhruf da muke karantawa kuma aya ce yar maka amma dai zai nuna maka cewa tun a wancan lokacin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai yana ta buga musu misali da cewa babu abun bauta sai Allah subhanahu wataala mun gane ko don a baya ma Allah ta'ala ya ce wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban ay ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba yanzu wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba shi kuma annabin nan da ake magana akai bai taba umartar ku ba ku riki mala'iku ko kuma annabawa a matsayin abun bauta kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba musu isharar akan cewa su bauta ta masa ba mun gane aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun yausha annabi zai ce da ku ku rika bauta tawa ku rika yin shirka da kafirci bayan kun zama musulmai to kaga wannan shi ma kawai fahimtar annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi a ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko shakka babu mushrikan quraishawa suna da yaqini da tabbas akan cewa tsawon zaman su da annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin ya hijira ma yana makka ya kwashi shekara 13 yana kiran su zuwa ga sabauta tawa Allah ta'ala shi kadai bai taba ce da su sabauta ta masa ba ba ma shi ba bai taba cewa abauta tawa wani wanda ba Allah ba mun gane a tsawon in lokacin da ya zauna a cikin su da annabta kaga ya shekara 13 ba'dar risala sannan ya shekara 10 ba'dal hijra shekaru 23 da yayin rayuwarsa ta wa'azi da kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala bai taba cewa abauta tawa wani ba in ba Allah kuma su mushrikan quraishawa wato sun san haka suna da tabbaci akan haka shi yasa ma sai su hana kowa ya shiga addini su ce ai so yake in ya mutu a rika bauta ta masa kamar yadda kristoci suke bauta tawa annabi isa alaihi salatu wassalam shine fa idza qaumuka minhu yasuddun fa idza qaumuka minhu yasuddun wato sai su yi amfani da wannan misalin su rika kange mutane su hana su shiga addinin Allah subhanahu wataala to sannan sai su rika cewa a alihatuna khairun amhu allolin da muke bautatawa su suka fa alkhairi ko kuma shi kun ga shi a nan zata koma kanwa annabi Muhammad sallallahu alaihi amma kaga a wancan sababin saukar a alihatuna khairun amhu tana komawa kan annabi Isa alaihi salatu wassalam kun gane ko to duka idan ka kalla dai duka ga baki daya a yaren larabci ma malami suka ce su kansu quraishawa in ka dauki wancan sababin saukar ma na farko na Abdullah ibn Zubara sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin cewa hadda mala'ika da annabi Isa da Uzairu za su shiga wuta ba ba haka yake ne saboda yayi amfani da lafazin ma antum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam ha antum laha waridu kun ga kalle da yadda siyakin magana antum wa ma ta'buduna min dunillah antum wa ma wannan ma li ghayri al-aqil din da kaga ma to wanda bai da hankali amma wanda yake da hankali a larabci yana amfani da man mun gane in ka zo ka duba wani kace da shi za ka yi man haza ko in dai mutum ne ko yaro ne ko mace ko namiji man haza ko man hazi ya kaza amma in ka aka ji ka ce man haza to ya nuna abin da kake tambaya akai bai da hankali watakila ba bai da rai ma kwata-kwata to Allah ta'ala ya ce antum wa ma ta'buduna min dunillah antum wa ma ta'buduna min dunillah kaga sun san cewa da goma kansu fa sun sani sarai saboda ai su ma larabawan ne kuma sun san waɗannan ka'idojin duka amma haka kawai aka murɗa magana kamar yadda zaka ga malaman mu haka ake murɗa musu maganganu shikenan sai malami ya bada fatawa ko ya faɗi wata magana amma saboda an rasa yadda za a kamo shi sai a murɗa magana a burkita ta a mayar da ita wani abu daban kawai din da za a zo ana cece ku ci. To lafazin ma din shi kadai ya nuna maka cewa a ana magana ne ligairul afil ga wanda bai da hankali. Kun fahimta? Ibn al-Qayyim a cikin Bada'u at-Tafsir ya faɗi dalilai da suke tabbatar da cewa a dama ayar ma bata nuna cewa mala'iku da Annabi Isa da Uzairu bane. Domin su suna da rai. Mun gane. Sannan kuma suna ma magana. Lafazin ma kuma ya nuna cewa abubuwan da aka ce za a mayar da su su zama makamashin wutar ba mama ba masu rai bane. Kuma suna da rai wato ba su da hankali. Mun gane wannan. Yawwa, suna bautar gumaka ne, wasu ma daga cikin suna bautar aljanu da sauransu da shaidanu da sauransu. Waɗannan da su da abin da suke bautatawa duka za su je su shiga wuta, amma babu ta inda za ka gano duk fasahar ka cewa Annabi Isa da Uzair da mala'ikun da ake bautatawa su ma za su shiga wuta don wasu suna bautata musu. Mun gane? Na farko kenan. Na biyu kuma Annabi Isa da Kiristoci suke bautata masa, ai ba shi ya sa su ba. Su kawai suke bautar su. Yahudawa da suke bautata wa Uzair ba shi ya sa su ba. Mala'iku da suke bautar wasu daga cikin Larabawa da suke bautar mala'iku, ai kaga ba su suka sa su ba. Mun fahimci wannan? Ba su suka sa su ba. Annabi Isa ma dai Allah Ta'ala zai tambaye shi a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaina min dunillah. Allah ya ce da shi da kai ne ka ce a rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin abin bauta kuma bayan Allah Ta'ala. Annabi Isa zai ce subhanak ma kana yanbagi ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbukum. Haka ne ko? Wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim. A zuwa ƙarshe Allah ya fitar da kansa cewa shi ba shi ya sa su ba. Mun gane? Su ne suke bautar su da sauransu. To haka mala'iku ma aka yi su ba su suka sa su ba. Allah Ta'ala ya ce ku ne ku ce su rika bautata muku, mala'iku su ce babu ruwanmu. Wanda ya sa su rika bauta musu aljanu ne da shaidanu, su suka jinya suke bautata musu. To kaga don wani yana bautar wani sai zama da shi bai ma san yana yi ba. Ai Allah ba azalimi bane da zai kona wancan da ake bauta bayan bai ma san ana yi. Mun gane? Haka ma waɗannan dariƙun sufaye malamai suka ce duk abin da kaga ƴan Tijjaniya suna yi to da sanin Tijjani suke yi. Amma abin da kaga ƴan Qadiriyya suna yi ba da sanin Qadiri suke yi. Mun fahimci wannan. Saboda Abdul Qadir Jilani shi kan mutumin kirki kuma Ahlus Sunna ne zunzurut. Kuma shi bai dora waɗanda suke ɗalibansa akan abin da suke yi ba. Littattafansa da rubuce-rubucensa da ya bari wanda aka samu sun tabbatar da cewa shi Ahlus Sunna ne. Mun gane wannan ko? Kuma aqidarsa aqida ce irin ta Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Shi ta za ga ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana yawan jinjinawa Abdul Qadir Al-Jilani ko Jilani. Amma Tijjani da shi da sauran wannan wannan shi ya dora su. Duk abin da kaga suna yi haka ya koya musu. Mun gane wannan ko? Yawwa. To duk wanda yake bautawa wani in dai ba wani bane ya sa shi, Allah Ta'ala ba zai kama wancan da laifi ba. Saboda Allah Ta'ala ba azzalimin sarki bane. Mun gane wannan? Haka Allah Ubangiji ya ce walamma duriba ibnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun qalu wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabu laka illa jadala. Babu dalilin da yasa suke buga maka wannan misalin sai dai san jayayya kawai. Bal hum qaumun khasimun, lallai su mutane ne masu san jayayya, suna da matukar san jayayya. daka ina ga sai daka ta ana insha Allah abinda muka faɗa dai dai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangije ya gafarta mana Allah mana zuwa lokacin da ya zuwa
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.